Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustafa Al-Kaduli, ministan kudin kungiyar ISIS wanda kuma shine yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. Carter bai faɗa ba da ko Al-Kaduli wanda kuma ake kira Alhaji Imam an kashe shi ne a Iraq ko kuma Syria. Haka kuma bai faɗa ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe Imam ko kuma an kashe shi ne a samaman da aka kai ba. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce Al-Kaduli yana shirye-shiryen kai hare-haren ta'addanci a kan ƙasashen yammacin duniya. A farkon shekarun 2012 aka sako shi Al-Kaduli ɗin daga wani gidan yarin ƙasar Iraq. Lauyoyin gwamnatin kasar Belgium sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan daƙile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshi da aka yi a birnin Paris kasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi wannan bafaransan da aka kama yana kulle makarkashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyoyin gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen ƙwayayen halitta na gado da ake cewa DNA da turanci domin tantancewa ko shi wannan bafaranshin mai suna Najim ɗin da aka kama yana daga cikin masu harin ƙunar baƙin waken da ya tarwasa kansa a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar Talata. Haka kuma an danganta Najim da hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba a birnin Paris da mutane 130 suka mutu. Hukumomin kasar Ukraine sun ce jiya Juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare sojojin Rasha da ake wa shari'a bisa zarge-zargen yin ayyukan ta'addanci. Lauyan mai suna Yuri Grabowski shi ne ke kare Alexandra Alexandrov wanda aka kama a watan Mayun bara bisa caje-cajen ta'addanci da suka kunno kai daga rikicin neman aware a gabashin kasar Ukraine. An gano gawar Mr. Grabowski an binne kusa da birnin Kiev. An yi zargin cewa Alexandrov da wani soja suna cikin rundunar sojan Russia a bara a lokacin da suka tsallaka kan iyaka suka shiga Ukraine. Russia ta mutunta cewa da hannunta tsallakawa da sojojin suka yi zuwa Ukraine, kuma ta ce sojojin biyu sun bar aiki a rundunar soja ta musamman kamin suka tafi zuwa fagen daga don raɗin kansu. To amma sojojin sun kayyata ikirarin Rasha, maimakon haka sun ce har yanzu suna cikin rundunar sojan Rasha. A ranar 5 ga wannan wata na Maris, Mr. Grabowski ya ɓace. ‘Yan sanda suka kama mutane biyu dangane da ɓacewar nasa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ne kai masu bincike wurin da aka bizne gawar Grabowski. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malamin 'yan shirya Iraq Murtada Al-Sadr jiya Juma'a ya yi barazanar ƙara ƙaimin zanga-zanga idan Prime Minister ƙasar bai ƙaddamar da sauye-sauye a majalisar ministocinsa ba. Malamin mai tasiri ya gabatar da wannan saƙo ne ta wani wanda ya wakilce shi wajen huɗuba da dubban 'yan ƙasar Iraq suka halarta a birnin Bagadaza. Murtada Al-Sadr ya buƙaci Prime Minister Haider Al-Abadi da ya tunkari cin hanci a gwamnatinsa ya maye gurbin ministocinsa da masana ba 'yan siyasa ba kan makon gobe. a duk mako magoya bayan asarar suke yin zanga-zanga domin matsawa gwamnatin lamba ta aiwatar da canje-canje. Prime Minister Abadi ya bayyana damuwar cewa zanga-zangar za ta jawo wa matakan tsaron Iraki barazana, to amma har yanzu bai kaddamar da sauye-sauyen da ya gabatar a watan Fabrairu ba. Hukumomin kasar Ukraine sun ce jima'a jama'a ku gafarce ni. Shugabar kasar Kosovo wato Afetati Jajaga ta ce kasar ta kara zagi dantse a yunkurin kama 'yan kasar waɗanda suka zama mayakan kasashen waje da kungiyar ISIS a Syria ko kuma kasar Iraq. Shugabar ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta kawo ziyara sashen Albania nan muryar Amurka. Shugaba Atifeti ta ce a yayin da a bara aka gano cewa mutane 13 daga Kosovo sun shiga kungiyar ISIS, babu wani ɗan ƙasar da ya shiga cikin kungiyar a bana. Ta ce ƙasar Kosovo ita ce ƙasar da take sahihin tsarin 'yan sanda a yankin, kuma ta kama 'yan ƙasar da dama waɗanda suka shiga cikin kungiyar ISIS. Ɗaruruwan matasa daga yankin Balkan sun zama mayakan ƙasashen waje a Syria. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Kosovo ta ce kimamin Albaniyawan Kosovo 320 ne suka shiga kungiyar ISIS ɗin suna taimaka musu, kuma kimamin wato 60 daga cikinsu ne suka mutu a ƙasar Syria.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan abubuwan da ke kawo ɓarin ciki ga mata masu juna biyu da matakan da ya kamata a kiyaye domin aukuwar ɓarin cikin. A rahotonmu na biyu shi ma zai yi magana ne akan yaƙi da mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Su kuwa rahotonninmu na uku da na huɗu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari wanda ke addabar mata musamman yayin haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na ƙarshe wato na biyar zai yi magana ne akan yaƙi da yaɗuwar ɓeraye da hukumomi a Najeriya suka ɗauka domin ganin an dakatar da yaɗuwar cutar zazzabin lasa wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce ɓeran ne ke kawo ta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Shafuwa Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa akwai dalilai da dama da ke jawo barin ciki wanda wasu kan cewa ragon kaya. Wakilinmu na maradin jamhuriyar Niger Shaibu Mani ya tattauna da wani ƙwararren likita game da dalilan da ke kawo wa mata barin ciki.
Dr. Enosu Mama da likita Alhamdulillah me ke jawo barin jariri?
Na farko shine budewar bakin ma'aifa. Akwai matan da Allah yake halitta bakin ma'aifar su ya rufewa, to da daya an same shi ya fara nauyi dama abu da sai daya faɗo. Abu na biyu mai sa bari galabeta ko aikin gida ko aikin gona ko aikin ma'aikata ko bulaguro a hawo mota jijjige in ciki yana sabo yana sa bari. Abu na uku shine duk wata rashin lafiya da za ta sa zafin masasara. Masasara cizon sauro ce, yin typhoid ne, in wata majina ce, duk abu mai sa masasara tana sa naƙuda ta tashi. In naƙuda ta tashi kenan wannan yaron sai a bar da shi. Abu na hudu shine Allah cikin hikimar shi, in yaro masaki ne tun yana dan karami mafi yawa su hada waje a sarar shi zai. Abu na biyar shine diabetes, shi ma in sukari ya yawa cikin jiki yana kashe dan. In dan kuma ya mutu wace hikima ta Allah shikenan sai ya zube.
Cikin wace illa wa za su shiga kina?
Illolin tunda da an ce bari an ce zubda shi. Zaka ga kahin azo jini ya zuba da yawa. Akwai mata masu mutuwa wajen bari saboda jini ya zuba da ya kuma ba a zo likita ba, daga gwa likita ya dauki mataki na a tsaida jinin nan kuma kawo jini a sa mata in ya kamata a sa jini. Ka ji illar da take iya samu ce
duka da ya cuta ba ta rasa magani muddin aka ba da kulawa cikin hanzari. Dr. Enosu Mamman, ina matakan dinki ita wannan matsala domin kawar da kan mutuwar jarirai?
Bakin ma'aifa muke dari mai watan ciki yana da wata biyu da rabi zuwa wata uku, da yawa za su kai cikin sa wata takwas sai mukunci kuma sai tayu. Ma ga ma duk inda jiki zai galabaita, mace mai aiki da yawa ko aikin gona ko aikin gida ko bulaguro inda jiki zai jijjiga, sai to yanzu fa lokacin hutu ne, bai kamata wiki aiki da yawa, bai kamata wiki bulaguro, ya kamata ki huta. Kaga wannan ma aka dauke wannan matakan mace insha Allah za ta tsaya da cikin ta. Dukkan rashin lafiya mai sa masasara, hata ga kuma masasara cizon sauro ko typhoid wannan tsutsar ta salati ko majina, daga an ji irs an zo likita an rubuta magani an sha maganin da zai kare masasara, kaga shi ma na an yi rigakafi. In yaro masaki ne wannan hadawa zai, shi yasa ma ba a so ala duli a hana bari tunda baka san ba abin da ko me yasa bari. In masakanci yasa to gara wannan yaro ya fado, tunda ko ya gaba ba zai amfani ba. Mata wanda ake auren gida an kusa mishi da yawa, kun san akwai kasashe da yawa ma in ɗan uwan takatai kusa da kusa ana ce kada su yi aure tsakanin su haƙura. In sankin san kina da diabetes za a kula da ke, ana baki magani. In yawan sukari ya kasa ya zo daidai ita diabetes din ba ta sadai. In kuma ya hau sama bai ya safka, to za a ce miki to ki shafa magani.
Dokta, ga matan karkara masu fama da walwalu da aiki, su wani mataki ne za su dauka?
Wayewa da mutane kai musamman maza da sauran wayan mu tsofi na can karkara, in mata ta samu juna biyu a san wannan matan tana son hutu a lokacin da take juna biyu. Dake-dake masu wahala da ɗaukar ruwa da zuwa ice a hau abin ga duk wannan a ɗan sauwaƙe musu halallasa.
Dr. Enosu Mamman kenan Alhamdulillah, Shaibu Mani, muryar Amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu irin na asusun tallafawa ƙananan yara wato UNICEF da sauran ƙungiyoyi da kuma hukumomi suka ɗauki gabarin yaƙi da mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Shin ko ana samun nasarar wannan yaƙi? Halimatu Abdullahi na ɗauki mana da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Ga tattaunawar mu da Dr. Kabir Ibrahim na sashin gunduma ta ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan.
To mu anan mataki na jiha mun yi la'akari da cewa tsingantaccen lafiya a mata da ƙananan yara shine ƙarfinmu lokaci ɗan kaɗan mai zuwa. Da al'umma da aka ce ba ta da yara masu lafiya ko matanta suna da matsala, to wani al'umma mai gushewa ce ba tare da an ɓata lokaci ba. Duba da wannan yasa gwamnati ta fito da tsari na ba da mata da ƙananan yara magani kyauta daga lokacin da aka samu juna har lokacin da za a yaye yaro, har lokacin da yaro zai kai shekara biyar, da alluransu na rigakafi da magungunansu na rashin lafiya, ciwon haƙori ne, amai da gudawa ne, duk larura da ta yaro da mace. Wannan tsari ya ɗauki nauyinta a jihar Jigawa tun daga shekara ta 2009 har a wannan lokaci da nake magana. Bayan wannan kuma jihar Jigawa tun daga shekara ta 2010 zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara, wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara, wanda ake yi a wata na biyar da wata na 11. A zancen da nake miki, mu yau din nan muke kammala ɗaya daga cikin irin wannan gangami da wannan shekara, kuma nasaran da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan ba ne. Bayan wannan jihar Jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi. Ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta. Bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren fadakarwa akan wayarwar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu, shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri. Bugu da ƙari mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman, duk wata mace wanda Allah yi sanadin rasuwarta a dalilin ciki ko goyansa ko haihuwa, inda ya asibiti aka yi wannan rasuwa, to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda zai bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na ɓangaren ma'aikatan mu ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace, wanda ake kira wato kaman maternal death review. Wannan ya taimaka mana sosai, na gano bakin zaran da idan an yi daya insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba, sai dai mun san abinda Allah ya kaddara babu wanda zai hana shi. Idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu, mu da abinda muke alƙalamin da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake, dan sai kaga an yi sati wata misali biki ji a babban asibiti an yi mutuwa kan gwiwa guda 1-2 a cikin asibitin ba. Da ku zaki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba, amma kaman a ce miki guda 30 ne ko 50 ne, wannan yana buƙatar sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka kididdige domin ka samu alƙalma wanda suke su ne ainihi a halin yanzu. Sai dai idan zaka yi duba da abubuwan da aka faɗa a can baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi, so muna jiran lokacin da irin wannan kididdiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi, domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, shi ma cutar yoyon fitsari na ɗaya daga cikin cututtukan da ke addabar mata, al'amarin da ke jawo mutuwar aure tsakanin ma'aurata da kuma hana haihuwa ga wacce cutar ta sama. Wakilinmu na jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, na ɗauke mana da rahoto.
A yanzu haka dai jami'an kiwon lafiya da masu ruwa da tsaki akan kiwon lafiyar a Najeriya na can sun dukufa wajen ƙoƙarin ganin an kawar da cutar yoyon fitsari da ke addabar mata a Najeriya. Dr. Habibu Sadauki, ƙwararren likitan mata ne a Najeriya, ya ce a yanzu haka akwai mata 200,000 da ke fama da wannan cutar ta yoyon fitsari a faɗin Najeriya. A saboda haka ma ya ce akwai cibiyoyi na musamman da aka keɓe a wasu jihohin Najeriya domin kula da masu wannan cuta.
Muna kira ga mata irin masu wannan ciwo su fito su zo asibitocin da muke aiki, wanda ke kusan kowace jiha akwai asibiti guda ɗaya da ake wannan aiki, kuma aikin nan kyauta ne ake yi. Muke son su zo domin a gansu, a duba su, a yi musu aiki, su warke, su koma wajen iyalinsu.
Kai cikin bayanin ka kace akwai wasu cibiyoyi na musamman, a ina ne wannan cibiyoyi?
Wannan cibiyoyi sun fara daga Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kano, Jigawa, Ilorin, Ibadan, da kuma Abakalaki a Oyo State, Ebonyi State.
A kwanakin baya dai gidauniyar Sambel tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun gudanar da aikin yi ma mata masu fama da cutar yoyon fitsarin aiki kyauta. Ga ma abinda wasu daga cikin matan ke cewa kafin a gudanar da aikin.
Hawwa'u Muhammad, Neja, to rayuwa sai a hankali. Ni dai laluran da ta same ni rashin lahiya ne, musabbabin rashin hitsarin da na yi aka samin roban boli. To daga cire roban bolin nan shi ne musabbabin yoyin hitsarin ya kama ni.
Yanzu kaman shekara nawa kina Muhammadu wannan matsala?
Ba a shekare ba, amma dai an kwashi watanni.
Ya sha'anin rayuwa ta zama kamar jin daɗi da sauran walwala haka?
To sai a hankali.
Sunana Umma Musa. Ni yanda nike ji a bolin da ka ta hita.
Amma ga shi da aiki yau, kina jin daɗi koko?
Ina jin daɗi.
Yanzu kin kai kaman shekaru na da wannan cuta?
Ban san kwatanci ba, amma ya kai shekara 30.
Dr. Habibu Sadauki dai ya gabatar da wata lecture ne ga 'yan jaridu a wani taron bita da gidan rediyon muryar Amurka ya shiryawa ma'aikatansa a Abuja. Ya ce su ma 'yan jaridun suna da rawar takawa a wannan fanni.
'Yan jaridu su muke su dinga kira su gaya ma a duk kafofin watsa labarai a sayar da wayar da kan jama'a san amfanin haihuwa asibiti. In ba haka muka yi ba, za mu rage wannan lalura ta yoyon fitsari ba. Na biyu, su sanar da mutane cewa duk wanda ya sani wata mai lalurar yoyon fitsari a gaya mata cewa ana aikin nan, ana warkewa.
Ko baya ga fadakarwar yan jaridun dai masana sun tabbatar da cewa ƙara yawan likitocin da suka kware ta wannan fuska a Najeriya zai taimaka matuƙa wajen shawo kan matsalar cutar yoyon fitsarin. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ita ma wakiliyarmu dake jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo ta yi dubi ne akan wannan cutar ta yoyon fitsari da kuma yadda take a jihar Bauchi.
Cutar yoyon fitsari cuta ce da take addabar mata a duk lokacin da mace ta tsinci kanta a cikin wannan lalura. Dr. Habib Sadauki, babban likita ne a fannin aikin yoyon fitsari, yace akwai cibiyoyin da suke aikin yoyon fitsari amma ya fara ne da batun sanarwa da suke kafin a fara aikin.
To da farko shine ta kafofin watsa labarai musamman radio. Dan idan take riga take shiga kare tara ko ina da ina, kowanne kauye yanzu akwai radio, akwai masu radio. Na farko kenan. Na biyu kuma shine muna aiki da kungiyoyi na sa kai a cikin karkaru da yawa da muke zuwa mu aiki da su mu wayar da kansu ma su gane yanda za su je su kira ga matan nan da su fito a musu aiki, su kira ga mazaje su bar matan nan su fito a musu aiki, su kira da al'umma gaba daya su kyala matan su su haifa asibiti.
Kasancewar suna samu kamar tsangwama haka ga mazajen su, akwai wani fadakarwa da kuke musu?
Ga fadakarwa shine cewa ya kamata mutane su san cewa yoyon fitsari lalura ce da ake samu tsautsayi ne na haihuwa, wajen haihuwa ke samu wannan lalura, ba wani abu dake ba daukar ta ba za ta shafi wani dake tare da shi ba. So dan ka zauna da mai yoyon fitsari ba za ka dauka ba, saboda haka a taimaka musu a duk halin da suke ciki, a ba su gurin zama inda su zauna, a kyautata musu don su ma su ji daɗin rayuwarsu.
To kai magana asibitin babbar ruga, akwai ayyukan da kuke sana'o'i da kuke koya musu ningi ba me ake ciki sauran ba abun kasa
a duk inda ake yi din abin da ake so shine kowa ayi a developing a kirkiro wannan wajen koya sana'o'i din. Da yawan asibitocin da muke da su na yi misali ne kai da babbar ruga, amma akwai asibitoci da yawa wanda ana wannan aiki kuma akwai gurin abin nan gurin koya sana'a. Eh to shi ma na ningi kin san sabon asibiti na kula da yoyon fitsarin nan, nasan nan ba daɗi wasu ma za su kafa irin wannan abinnan gurin aiki. Asibitin guda uku wanda suke ƙarƙashin federal abinnan gwamnatin tarayya su ne asibitin da ke Katsina na babbar riga da asibitin da ke Ningi a Bauchi da kuma ɗaya da ke a Bakaleke a Ebonyi State. Waɗannan su ne wanda gwamnatin tarayya take kula da su. Amma duk akwai kowace jiha za ki samu akwai ɗan ƙaramin ko babban asibiti inda ake wannan aiki. Amma mu muna tallafawa asibitoci kamar guda 12 yanzu haka. A jihohi guda 12 san abin nan, jihohi 12 asibiti guda 12. A arewacin Najeriya muna aiki a Gesi a Kebbi a state. Muna aiki a abin nan a Maryam Abacha Hospital a Sokoto state. Muna aiki a Farida Hospital a Zamfara state. Muna aiki a Barga a Katsina state. Muna aiki a Laure Fistula Center a Murtala Muhammad Hospital a Kano. Muna aiki a Jigawa a Jahun a Jigawa state. Muna aiki a Ningi a Bauchi state. Yanzu kuma da mun je mun yi magana da abin nan ma'aikatar lafiya ta Kaduna, muna son mu je Gambasa ba hospital su mu taimaka a Zaria.
Dr. Habib Sadauki kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, bullar cutar zazzabin lasa a wasu jihohin Najeriya ya haifar da matakan yaki da beraye wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce berayen ne ke kawo cutar. Wakilinmu na birnin Kanon Dabo, Muhammad Salisu Rabiu, ya aika mana da rahoton akan matakan da hukumomi ke dauka domin yaki da beraye.
Daraktan kula da lafiya a tashoshin jiragen ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, ya bayyana cewa kawar da beraye ne kadai rigakafin wannan cuta. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya kuma bayyana alƙaluman adadin mutanen da suka kamu da cutar.
To kamar yadda ka sani, muna da kwamiti na kota kwana wanda a kullun dare sai kafin garin Allah ya waye sai an gama tara bincike na Najeriya baki daya, an fitar da alƙaluman lissafi kusan wannan satin na yi shi a tafe. Amma a daren 19 ga wata, wato wayewa garin 20 ga wata, ga watan Fabrairu, 19 ga watan Fabrairu, alƙaluman lissafi sun nuna cewa a Najeriya an samu wanda ya kamu da lasa yayi zazzabi kuma aka auna jininsa aka tabbatar lasa ce, kimanin mutum 88.
Mutane nawa ne
cikinsu? 58 sun mutu, 30 ne kadai suka sha.
To su waɗanda suka sha din sun warke kenan gaba daya?
Eh, sun warke kenan gaba daya, domin akwai magani da ake basu. Duk wanda yazo da cutar lasa akwai maganin da za a bashi idan aka bashi ya warke to Allah ya rabu da ita har abada
kenan ita wannan cuta ana warkewa
ana warkewa sosai kuwa wanda kaga ya mutu yawanci abubuwan biyu ne suke faruwa saboda kwayar cutar duk wani alamu da take nunawa yana da dangantaka da duk wata rashin lafiya da ka sani zazzabin malaria ko mura mutum zai dan yi zazzabi zai dan yi mura zai dan ji ciwon jiki zai dan ji ciwon kai to sai ta fara tsanani ne za ta fara nuna su zubar jinin da ake tsoro to kafin ta kai wannan mataki na zubar jini ko kuma ta kada mutum yana suma in aka bashi wannan magani yakan warke 100%.
To wane hanyoyi mutane za su guji kamuwa da wannan cuta domin kusan duk yanayi irin wannan sai an samu bullan cutar nan da can
gaskiya ana samun ta tana tasowa tana bujurowa akai-akai kuma abin da yake ƙara raya ta iyada ta shine musamman bera mutane ana gaya musu cewa beran daji ne yake yada wannan shi haka ne amma yanzu bincike ya nuna cewa beran dajin yana iya sa beran gida ma kwayar cutar yadda shi kansa zai iya sawo mutane saboda haka zancen wai a ce sai ka gane wani bera zaka kare in dai akwai bera a gida to akwai matsala kawai a yaki bera kuma yaki da bera ba wai bin sa zai ana kashe ba ko ana samar mage a kazantar da take da kuma ramummukan da yake bi ya wanzu su za a tattaushe a kakkau da su sai a rabu da beran har abada haka kuma mun rabu da cutar sannan gurabe da aka san yawanci sukan tara bera misali kamfanoni inda suke da store misali mai gidan gona ko wanda yake da wadata yana da store da yake aje abubuwa to zaka ga cewa wannan store yana tara bera a ringa bi lokaci ana tsaftace shi ana kawwame shi ana toshe kafofi inda bera zai shiga ana kuma sa maganin da zai kashe bera ko zai kori bera
Dr. Nasiru Sanu Gwarzo yayi kira ga al'umma su dau matakan yaki da bera a gidajensu da wajejen ayyukansu da kuma gonakinsu don kaucewa kamuwa da cutar Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga birnin Kanan Dabo Ibrahim Alfa Ahmed Galeka
Masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada amanta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustafa Al-Kaduli, ministan kungiyar kudin kungiyar ISIS wanda kuma shine yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter yace sannan a hankali suna kawo da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. Carter bai faɗa ba da ko Al-Kaduli wanda kuma ake kira Alhaji Imam an kashe shi ne a Iraq ko kuma a Syria. Haka kuma bai faɗa ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe Imam ko kuma an kashe shi ne a sumaman da aka kai ba. Lauyoyin gwamnatin ƙasar Belgium sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan daƙile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshi da aka yi a birnin Paris ƙasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi bafaranshin da aka kama yana ƙulla maƙarƙashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen kwayoyin halitta na gado da ake kira DNA da turanci domin tantancewa ko shi na Jim din da aka kama yana ɗaya daga cikin masu harin kunar bakin wake da ya tarwatsa kansa a filin saukin jiragen saman birnin Brussels a ranar Talata. Hukumomin ƙasar Belgium kuma sun ce jiya Juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.